coronavirus ko COVID-19 annobar coronavirus da guguwarta matsalolin hana zirga zirga da mafita a shar'anci fitowa ta 10 coronavirus ta shiga sako da lunguna na Najeriya da jihohi ina ganin musu da jayayya akan wannan bangaren zai zama bata lokaci kuro mutane sun kamu da ita har wasu a sakamakon ta sun riga mu gidan gaskiya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta wa musulmi ya shafe kurakuran su gaba daya ana cikin wannan annoba kuma sai wata guguwa ta taso musamman a jihar mu ta Kano aka rika samun mace-mace na manyan mutane masu shekaru da manyan makamai aka samu annoba cikin annoba Allah ya ji kan waɗanda suka rasu ya gafarta musu hakanan kuma yadda mahukunta suka amsa matsin lambar mutane dangane da sassauta kulle da hana zirga-zirga da aka yi shi ma ya kawo batun cewa tunda an yarda a je kasuwa lallai sai a bar kuma mutane su je sallar juma'a da sauransu waɗannan abubuwa sun jawo hankalin mutane kwarai da gaske ana ta tattaunawa daban-daban jan hankali a wannan lokacin zai kewaye ne akan wannan batu jan hankali na ɗaya annoba tana zuwa kala-kala tarihi ya nuna mana haka idan mutum ya kalli yadda abubuwa suka gudana a cikin watan Afrilu zai ga musamman a Kano cewa ga coronavirus sannan kuma ga guguwarta guguwarta ta kawo rasuwar mutane da yawa har abin ya zama abin tsoro ana ta bincike wani dalili ne ya kawo wannan yawan rasuwa a kullum wasu sun ɗauka cewa duka matsalar ta coronavirus ɗin ce wasu kuma suka nuna cewa garin ne ya ɗau zafi ta ko'ina ga zaman gida da sauran matsaloli amma amintattun likitoci da gwamnatin tarayya ta turo don su yi bincike mai zurfi sun bambance tsakanin waɗanda suka rasu sakamakon coronavirus da kuma waɗanda ajalinsu ya zo ne ta ko ya zo ne ta hanyar guguwarta annoba ce cikin annoba yanayin zafin gari har yana wuce wato digiri 43 a wasu ranakun sannan ga malaria ta fargaba da tsoron kada cutar coronavirus ta kama mutum ta wani ɓangaren kuma ga yunwa da zazzaɓi mai ƙarfi wanda ya haɗu da rashin kulawar asibitoci ta inda ma'aikatan suna jin tsoron duk wani mara lafiya da ba gama fahimtar saboda rashin lafiyar tasa ba to ba sa son taɓa shi wannan shi ya kawo manyan mutane yawanci masu wasu cututtuka na hawan jini da ciwon zuciya ko ciwon ƙoda ciwon sukari da sauransu duka suke ta tashi a kuma wato a samu ajalinsu sai kuma wato in wannan ciwon ya tashi sai ajalinsa ya zo Allah ya ji kansu da rahama ya gafarta musu ya tsare mu da tsarewarsa abin da muke son nunawa a nan shi ne a cikin tarihi akwai lokutan da ake samun annoba da ta jirfafi wani ɓangare na mutane ko dabbobi samun haka ba sabon abu ba ne a wurin masu karanta tarihi da fahimta ga misalai daban-daban misali na ɗaya a shekara ta 582 bayan hijira an samu annoba a Misira mutane suka rika yin mutuwar fujaa a daidai lokacin kuma aka rika samun mutuwar kaji malam al-maqribi ya faɗa a cikin as-suluk mujalladi na 2 shafi na 17 haka nan a shekara ta 822 bayan hijira yara ne suka mutuwa suka rika mutuwa kamar yadda malam ya faɗa a cikin imba'ul gumri ibn hajar mujalladi na 7 shafi na 347 a shekara ta 749 ko bayan hijira ita ko a wannan shekarar mata ne annobar ta fi fadawa suka rika mutuwa da yawa kamar yadda ibn kafir ya faɗa cikin al-bidaya wani haya mujalladi na 14 shafi na 260 a shekara ta 764 bayan hijira kuma annobar a kan Yahudawa kwatan ta sauka domin sama da mutum 1000 a cikinsu sun mutu waɗanda suka mutu na musulmi da sauransu ba su fi mutum 80 ba malam ibnu kafir ya faɗa cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 345 a wani lokacin ma annobar tana yin ƙarfi sosai a wasu guraren fiye da wasu hakan ya faru a baitul maqdis a shekara ta 882 bayan hijira a inda aka samu annoba a kasashen musulmi baki daya amma wani ikon Allah madaukakin sarki sai ya zama ta fi dadewa wato Qudus ta fara tun Rajab har sai ta shiga shekara ta gaba a watan Rabiul Awwal mutane da yawa musamman samari da mata da ahlul zimma suka yi ta mutuwa abun mamaki annobar ba ta dade a wani garin ba kamar yadda ta dade a Baitul Maqdis Allah shine mai iko akan komai al-usul al-jalil wa tarikh al-Qudus wal Khalil na Mujahiduddin al-Ulaymi ya kawo mujalladi na 2 shafi na 318 wannan yana nufin sai mahukunta sun tashi tsaye sosai kamar yadda suke son kare rayukan mutane daga kamuwa da cutar coronavirus haka sauran cutukan ma sai an samar da kayan aiki da za su taimaka wajen ceto rayukan mutane waɗanda ba coronavirus ɗin ta kama su ba dan hankali na 2 matsalar kulle masallatai tana daga cikin matsalolin da ake tattauna su sosai wani bangare na malamai a kasashen musulmi sun yadda da fatawar rufe masallatai da jingine yin sallar jami'i da juma'a sun kafa hujjoji da ayoyin kada a jefa kai cikin halaka da kuma hadisan da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Ibn Umar da Jabir da Ibn Abbas cewa Annabi alaihi salatu wassalam yayi rangwame in ana sanyi ko ruwan sama ko tabo mutane su zauna a gidaje su yi sallar su ba sai sun je sallar jami'i da juma'a ba ta da cewa za a iya yin sallar ko za a iya yin ayyukan bauta kamar salloli a gidaje don haka su wannan malaman suke ganin tunda annobar coronavirus tana bin takuduwar mutane wani zai iya sawa mutane da yawa ba tare da shi ma ya sani ba ta hanyar gaisawa da taba wuraren da wato ya taba sauran mutane za su iya wato taba wannan gurin da ya taba kamar kofofi da butoci da kan famfo da ire-iren su don haka sai a hakura har Allah ya yi wa al'umma saboda wannan matsalar saboda haka a irin wannan halin za a iya dakatar da yin jami'in masallatai a ci gaba da yin su a gidaje a gefe guda kuma akwai wasu waɗanda suke ganin bai kamata a bayar da irin wannan fatawa ba don babu dalilin da zai sa a yi haka masallatai da tsayar da juma'a suna daga cikin alamomin wannan addini wato sha'airullah tsayar da aiki da su yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki baya so tsayar da su da kulle su har a dakatar da salloli a cikin su zalunci ne amma a wurin masu wannan ra'ayi irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar a kansa a cikin suratul baqara ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها wanda yana ɗaya daga cikin dalilan cewa babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a cikinsa ko kuma yake kokarin rusa masallatan ma a gaskiya amfani da wannan ayar game da wannan matsalar bisa fatawa da malamai suka bayar akwai kuskure domin ayar tana magana ne akan kafirai ko musulmin da suka hana haka suka hana mutane sallah da zalunci amma irin wannan matsalar ba da zalunci aka rage ba da fatawa ne da tunanin kare kibar masallatan ina ganin masu kafa hujja da ayar suna yi ne cikin fushi da damuwa wanda ba haka ya kamata a kalli matsaloli ba musamman irin wannan wadda take sabuwa ce ta bangarori da yawa a dunkule duk bangaren guda biyun suna kishin wannan addini na musulunci ba na zaton a tsakaninsu akwai wanda zai ba da fatawa ta son zuciya haka kurum bai kuma kamata a ce suna daka ta almajirai da jama'ar gari na gefe da gefe ba suna zuga su don su yi wa junansu shagubi da tunanin cewa ɗaya ɓangaren da suka yi nasu ijtihadin shirme suka yi ba don waɗanda suka ba da fatawar a kulle masallatan a duk duniyar musulmi suna da hujjoji kamar yadda muka yi ishara a baya ba da ka suka yi ba sun yi ne suna tunanin kare rayukan al'umma waɗanda suka ci zancen a kulli su kuma suna ganin cewa asalin matsalar bata kai a rufe masallatan ba, ko kuma da an yi tunani an samu wasu hanyoyin da za a bi dan a bar mutane su yi sallar su a masallatai, da yin hakan yafi ba tare da an garkame masallatan ba. Manufa a nan ita ce sabani a ra'ayi abu ne da Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam a kansa, sannan kuma haka abin yake gudana a cikin tattaunawar malamai magabata tuntuni. Matsaloli da yawa Imam Malik zai tafi akan ra'ayi, amma daliban sa na kusa da shi kamar su Ibn al-Qasim da Ashab sai su tafi akan wani ra'ayin da ya bambanta da na malamin nan, amma ba wanda yake suna jin haushin juna. Haka in an duba sabani da fadi, za a ga sabanin ra'ayi akan matsaloli tsakanin manyan malamai kamar yadda suke rubuce a cikin manyan littattafai, wannan ba sabon abu bane. Amma a duka waɗannan misalai waɗanda duk malaman yanzu sun san, ba wanda a wancan lokacin yake ganin dan uwansa ya tafi akan ra'ayi don son zuciya kuro, ko kuma ya gina fatawarsa ne don kawai abiyari ma sha kiɗa. Matsalan nan ta rufe masallatai ta faru a cikin tarihi a ƙasashen musulmi sakamakon annoba daban-daban. A cikin tsokaci na baya mun kawo misalai da dalilai masu yawan gaske da suka nuna haka. Malaman kowane lokaci su ne za su duba abin da ya dace da yanayin da mutanen suke ciki, sannan su ba da fatawa. Ba dole sai duka sun haɗu a kan ra'ayi guda ba. A wannan lokacin bayan ɗaiɗaikun malamai, akwai manyan cibiyoyin ilimi na duniya da suka yi nazari a kan matsalar nan ta coronavirus, suka ba da fatawa da ta zo da ma'ana guda ɗaya ta wato haƙura dan wani lokaci a rufe masallatan jam'i da juma'a. Duka ƙasashen sun ɗauki fatawar rufe masallatai a wannan lokaci dukansu. Ba na zaton kuma yin haka ɓata ne, don haka sai masu ɗaya ra'ayin su yi haƙuri kawai, su ci gaba da ba da gudunmawa ta yadda al'umma za su tsira daga annoba. Tarihi ya nuna mana cewa akwai lokutan da annoba ta faru hukumomi suka ɗauki fatawar kada mutane su takura ko kada a yi zirga-zirga, kuma haka abin ya gudana. Duk da cewa daga baya abin da ya faru bai yi daɗi ba. Ga wasu misalai. Misali na ɗaya, Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo bayanin abin da ya faru a shekara ta 833 bayan hijira, inda hukumomi suka karɓi shawarar wani ba'ajani. Ya bayar da shawarar wai a tattara manyan malamai su zauna a masallacin azhar bayan sun yi addu'o'i bayan sallar juma'a, sannan suka tashi bayan sun yi addu'o'in su, sannan bayan sallar juma'a suka tashi mutane suna biye da su, suka yi ta yin addu'a har la'asar ta zo, suka yi wa mutane sallah suka watse. Ibn Hajar ya ce wannan bai sa annobar ta ragu ba, sai dai ma karuwa da ta daɗe har sai da aka shiga watan Rajab, sannan ta ja da baya. Malam Ibn Hajar ya faɗi wannan a cikin Imbaul Gumri a mujallabi na 8 shafi na 201 da kuma An-Nujumu Zahira na Ibn Tagri Baldi mujallabi na 4 shafi na 146 da kuma As-Suluk li Ma'rifati Diwanil Muluk na Makrizi mujallabi na 3 shafi na 336. Misali na biyu, a shekara ta 1830 miladiya annoba ta haɗu a garin Kirkuk na Iraki, daga baya kuma ta mamaye ƙasar gaba ɗaya. An daɗe ba a samu annoba mai tada hankali kamar ta ba. A wannan lokacin gwamnan Iraki mai suna Dawud Basha Pasha kenan ya nemi wani likita da ya kawo tsarin yadda za a kiyaye al'umma da killace su daga yaduwar annobar da hana zirga-zirga wato quarantine. Bayan an kammala wannan tsarin, sai aka tara malamai su duba abin a shari'ance ko ya dace. A ƙarshe aka samu ra'ayin masu cewa kada a yi ra'ayin wannan likita, shi ne ya furin jaye. Don haka gwamnati ta dakatar da gudanar da wannan doka. Matafiya daga Iran da Kurdistan waɗanda annobar daman ta taho ne daga ɓangarensu suka ci gaba da tittitsowa cikin Iraki. A ƙarshen watan Maris kuwa na shekara ta 1831 miladiya sai annobar ta fara yaduwa a cikin Bagadada da kewayenta. da farko ta fara yaduwa ne daga unguwannin Yahudawa saboda yawan tafiye-tafiye da suke yi daga nan kuma ta fantsama cikin sauran unguwanni a ƙarshen watan Maris an samu kamar mutum 1000 sun mutu da aka shiga watan Afrilu kuwa an rubuta mutum 3000 waɗanda suka mutu a rana ɗaya tak har sai da kai cewa masu aikin rubutawar ma kowa ya kare babu kowa a cikin su annobar ta tun mutu ta kashe su duka mutane suka yi ta mutuwa har aka ce adadin ya kai mutum 9000 a rana daya waɗanda suke mutuwa a wannan lokacin ma sai da ta kai an rufe babban masallacin Bagadada akwai wasu mutanen gari kaɗan da sauran baƙi mazauna garin da suka ji wannan tsarin na killace kai da dakatar da zirga-zirga sai suka yi hanzari suka sayi kayan bukata suka killace kansu sai aka samu karancin mutuwa a cikin saboda wannan dabarar ta su duk da an samu kaɗan sun mutu saboda maguna suna zirga-zirga a gidajen sai suka shigar musu da cutar su waɗannan maguna sai dai abin la'akari a nan shine wasu mutanen suna mutuwa ne ba dan sun harbu da wannan annobar ba sai dan tsoro da fargaba da suka cika zukatan mutane Dr. Aliyu Alwardi ya kawo wannan maganar a cikin Lamhatul Ijtima'iyya min tarikh al-Iraq mujallabi na 1 shafi na 269 zuwa 271 waɗannan misalai suna nuna mana cewa irin waɗannan matsaloli ko shakka babu sun fara kasashe da garuruwan musulmi malamai dubara fatawa hukumomin zamanin na wannan lokacin sun dauki mataki ko sun dauki gabaran gudanar da dokokin da suke ganin a zahiri za su kawo mafita amma a ƙarshe wasu an samu mafita wasu kuma abin ya dagurgule ya zama wajibi ga malamai da su tsaya su zurfafa bincike kada a ɗauki abubuwa sama-sama cikin hamasa da zafin kai a yanke hukunci ba tare da an tattara dalilin shari'a an fito da bayanai daga cikinsu ba idan mutum ya san bai bibiyi matsala yadda ya kamata ba to ya yi shiru abinsa ba dole sai ya yi magana ba domin maganar tasa za ta dagula lamari ne fiye da yadda za ta kawo gyara a shari'anci Allah ya sa mu dace baki ɗaya jan hankali na uku wasu suna ganin kamar wannan hana zirga-zirga wani sabon abu ne aka kirkiro shi don a matsanta wa mutane wannan kuwa ba haka ba ne malamai tuntuni sun yi magana a kansa sai dai kamar yadda aka faɗa yadda za a aiwatar da shi ya danganta shi kuma daga wata annobar zuwa wata kulle gari ba shiga ba fita ya samo asali ne daga hadisin da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi cewa idan annoba ta faru a wata ƙasa kuna ba kwa cikin wannan ƙasar to kada ku shiga idan kuma ta faru kuna ciki ta afku to kada ku fita daga ƙasar don guje mata malam imamu mali ya kawo a muwatta imamu bukari a sahihul bukari da kuma imamu muslim akan wannan hadisin malamai sun yi bayanai daban-daban daga ciki har da maganar hana zirga-zirga ibnu al-qayyim ya kawo bayanin manyan likitoci na da can yana cewa ya wajaba a lokacin annoba a rage zirga-zirga bayan nan sai yace idan da za a ce to abinda annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa kada a fita daga garin don gujewa annobar zai ruguje wannan bayanin na likitoci kuma ba za a hana mutum ya fita ba in wani abu ya taso masa haka nan ba za a tsare matafi a hana shi tafiyarsa ba sai a bada amsa da cewa ai da man ba wani likita ko wani malami da ya taba cewa mutane su tsaya tik su daina harakawa wato motsawa kamar wasu duwatsu abin da ya dace shine a rage kaiwa da komawa gurgurdan iko wanda kuwa ya gudu daga annobar ai ba shi da wani dalili sai dai guduwar kuro amma da zai samu nutsuwa da rashin zirga-zirga da yin hakan ya fi wa zuciyarsa da jikinsa amfani sai fi kuma sawa ya fi samun tawakkali ga Allah da miƙa lamuransa gare shi amma wanda ba zai wadatu ga barin harakawa ba wato motsawa kamar masu sana'ar hannu da leburori da matafiya da masu kaiwa siku da saƙonni da sauransu ba za a ce da su ku bar zirga zirga ba gaba daya duk da cewa za a umarce su da su dakatar da duk wata zirga zirga da ba ta bukatar sa kamar dai misali irin matafiyin da zai gudu daga annobar mallai ibnu kan ya faɗi wannan azadul ma'ad mujalladi na 4 shafi na 39 wannan magana ta imamu ibnu qayyim tana da mutukar kyau sosai ya haska irin yanayin da ake ciki musamman na Najeriya game da corona virus yana cewa matsalar ta danganta da yadda mahukunta suka wato kalli lamarin idan da akwai bukata za a iya barin wato wasu masu sana'o'in da ma'aikata su je wuraren sana'o'in da kuma aikin idan kuma aka ga za a dakatar da su za a iya shi yasa yake za a umarce su da su dakatar da duk wata zirga zirga da ba ta bukatar ta dan haka mahukunta za su duba komai da adalci da gaskiya da in shawarwari na gaskiya tare da ma'abota ilimi da suka shafi wannan matsalar sannan su yanke dokar da za ta fi amfani wajen kawar da annobar musamman wannan da muke ciki ta corona virus Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa ta hanyar wannan corona virus din tun daga gwamnatoci a duk duniya sun kulle mutane a gidajensu amma ba za su iya biya musu bukatar su na ci da sha ba kurum wannan aikin Allah ne kadai gwamnatoci ba za su iya wannan ba shi yasa ake ta kira cewa a lokacin da za a sa dokoki irin wannan dole a yi la'akari da dumbin jama'a da za a zaunar a gidaje da iyalansa da waɗanda suke karɓa da samu ta hanyoyinsa su waɗanda za a zaunar din sannan kuma a yi la'akari da tsari na kowace al'umma mutanen arewacin Najeriya suna da al'adu da tsarin addini wanda ya bambanta da wasu ɓangarorin don haka sai an duba waɗannan a halin yanzu gwamnatocinmu ba su da tsari na yadda za a san mutum da inda yake zaune ba a kididdige wato gidajen mutane ba ko kuma na ce ba a da kididdiga ta gidajen mutane ballantana mutane da suke cikin gidajen don haka samar da tallafi ga adadi mai yawa na mutane zai yi wuya gaskiya sai dai in an sa adalci da gaskiya kuma aka cire son zuciya da hayaniyar siyasa za a kwatanta sosai zai yi kyau a ce samarin kowace unguwa su samu tallafi daga waɗanda Allah ya horewa na wannan unguwar a tara abin da ya sawwaka waɗannan samari su taimaka da mai unguwa abu kwararo-kwararo a zakulo mutanen da suke cikin matsananciyar bukata domin a tallafa musu da wannan abin da aka tara wannan zai taimaka tunda mutanen kowace unguwa sun san mabukatan cikin su Allah ya taimaka jan hankali na hudu bisa abin da aka yi bayani cewa hana zirga-zirga yana taimakawa wajen dakile haɓakar annoba sai dai abu ne tabbatacce cewa mutane suna shiga tasku da wahala sakamakon wannan din in aka sa irin wannan doka saboda tana tsayar da komai na harkokin yau da gobe tana kuma jefa mutane da yawa cikin yunwa da karuwar talauci wannan tabbataccen abu ne tuntuni ga misalai da za su daɗa ƙarfafa wannan magana kamar haka misali na ɗaya a cikin bayani na tara an kawo abin da ya faru a shekara ta 841 bayan hijira a inda aka sa dokar hana zirga-zirga da kulle ga mata kawai wannan ya kawo wa wasu wahala kamar yadda Imamul Maqridi ya faɗa waɗannan matakai sun jefa da yawan mutane cikin kunci da wahala kamar zawarawa da masu sana'o'i da waɗanda ba su da masu tsayawa a kan lamarin da waɗanda sai sun yi bara gida-gida za su samu abinci sannan komai ya tsaya cik saboda annoba cinikayya kayan masarufi da tufafi da turare da sauransu duk ta tsaya aka rufe kasuwanni abubuwan rayuwa duk suka yi karanci Allah ya kawo a cikin as-suluk mujalladi na 3 shafi na 403 misali na biyu a ranar 10 ga watan Rabi'ul Thani na shekara ta 1228 bayan hijira wannan garin Aljiza
ta kasar Misra ya sa dokar hana zirga zirga alƙalin garin ya tabbatar da wannan doka aka ba wa mutane awa hudu su shirya mutanen wannan gari suka shiga damuwa har wasu suka fara guduwa daga garin a daidai wannan lokaci ne kuma wani daga cikin ma'aikatan koti ya mutu sai alƙali ya yi umarnin da a kona duka tufafin mutumin a kuma wanke inda mutumin wato ya mutu sannan a yi wa gurin feshi wato a feshe shi da magani alƙali ya ba da wannan umarnin sannan kuma alƙali ya ce duk kwanukan da mutumin yake taɓawa su ma gaba ɗayansu a wanke su sannan aka umarci 'yan doka da su umarci mutane da 'yan kasuwa da su share ko'ina na cikin gari su kula da goge su kuma da yi musu feshi da ma tsarkake su a kowane lokaci haka da hankalin mutane da su rika fito da kaya da tufafinsu suna shanya su a rana idan kuma wata wasiƙa ta zo wurin mutane da su sa wuka su farke ambulan ɗin sannan su sa takardar a maganin hayaƙi don ya kashe ƙwayoyin cutar da suke maƙale a jiki a lokacin da za a sa wannan dokar sai da mahukuntan garin suka sa aka yi shela cewa wanda yake da abincin da zai ishe shi da shi da iyalansa zuwa wata biyu kuma yana son ya tsaya a cikin garin to zai iya tsayawa amma an ba zai iya ba to gware ya bar garin je inda yake so ya zauna Allah ya taimaka lokacin girbi ne Allah ya taimake su wannan lokacin na girbi ne akwai abinci a tare da mutane daga nan aka rufe gari mutum zai zo yana da bukatar kansa ko ta iyalinsa ko ta dabbobinsa duk a ce da shi ba za a ba su dama ba sai da ta kai duk wata kafa a jikin badala da kofofin shigowa garin duk an rufe su haka suka kasance har Allah ya ɗauke masu wannan annobar Malam Jabarti ya faɗa a cikin Ajaibul Asr mujalladi na uku shafi na 402 zuwa 405 abun nufi a nan mutane su ƙara haƙuri da irin yanayin da aka samu kai a ciki matsalar ba ta Najeriya ba ce ko ta wata jiha ita kaɗai duk duniya ne sai ɗan bambanci da ba a rasa ba tsakanin wancan ƙasa da wannan a yi haƙuri da tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki da yawan addu'o'i don Allah maɗaukakin sarki ya dube mu baki ɗaya ya ɗauke mana wannan annobar da guguwarta jan hankali na biyar da a ce an tsara abubuwa yadda ya kamata tun farko da za a iya wayar da kan mutane ne yadda ba sai an rufe masallatan juma'a gaba ɗaya ba hanya mai sauki wadda za a iya binta tun farko ita ce za a iya kiran sallah a masallatan sai mutanen kowace unguwa su haƙura su bi masallatan juma'a da suke unguwanninsu ba tare da sai sun je can masallatan nesa ba musamman yanzu da yake akwai masallatan rututu a kowace unguwa da saƙo na biyu tare da rufe baki da mayami wato face mask sannan na uku mutane dole su ragu ba masu yawa ba ta inda ba za su cika masallacin makil ba gwargwadon waɗanda za su yi sallah a warware da tazara a tsakaninsu na kamar mita ɗaya ko ƙasa da ko sama da haka bisa yadda kwamitin masallacin suka gani sauran mutane kuma sai su yi irin haka a farfajiyar masallaci da wajensa na hudu da an gama kuma sallar a naɗe kowa ya tafi abinsa mun yi magana a kan musafaha a bayani na biyar cewa a wannan lokaci idan ba a yi ba aka wadata da gaisuwa ta baki to ya ta isa na biyar amma dole a kula da shimfiɗu da guraren alwala da sauransu domin lamarin mutane ita matsalar coronavirus ba za a iya tantance wanda ba shi da ita ba daga wanda yake da ita na shida samar da sabulun wanke hannu a ɓangarori na masallaci da jan hankalin masallata su kula da amfani da su na bakwai ana iya ƙara wasu sharadan da ake ganin za su yi fa'ida su taimaka wa al'umma su tsare kawunan wannan tsari ma da za a iya da za a yarda da shi a halin yanzu da ya saukaka wa al'umma damuwar da suke ciki ta rashin zuwa sallar juma'a haka nan masallatan kamsu salawat in kwamitin su suka ga wato za su bu wannan tsarin yayi in kuma suka ga mutanen wuri guda ne suke da sallah a gurin su da ƴan su ba a buƙatar yin haka to duka yayi Allah dai ya tsare mu baki daya wannan matsalar ta bada tazara tsakanin tawu zamu iya cewa ita ma in an dubi wasu bayanai na malamai ba sabuwar matsala bace tun a bayani na biyar an fara magana akan ta cewa hada tawu a cikin wance sunna ne sannan da akwai uzuri ko kuma larura mai karfi ba laifi a dakatar da hada tawu sai a bada tazara malamai da yawa daga dukkan mazhabobi sun yi magana mai wannan ma'ana saboda Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa kada ka kuskure ka yi magana akan wata matsala da ba wani babban malami a tare da kai akan ta wato iyaka an ta takallam fi matsalatin laysa laka fiha imamu a cikin littafin wato Ibn Jawzi ya kawo a cikin littafin Manaqibul Imam Ahmad rahimahullah dan haka ga wasu daga cikin bayanan magabatan malamai akan bada tazara da yin sallah bayan limam asalin matsalar ya taso ne daga hadisai da ruwayoyi da suka zo akan muhimmancin hada sahu da rashin rarrabuwa amma matsalar corona virus da yake da saurin yaduwa idan an takuda sannan ya kuma sannan kuma ake da buƙatar ci gaba da sallar jam'i da juma'a masallatai to akan haka za a duba waɗannan bayanai bayani na ɗaya an tambayi Imam Malik akan mutumin da yake yin sallah cikin rumfunan Makka saboda tsananin rana amma tsakaninsa da mutane akwai tazara sai yace ina fatan ya zamo akwai sauki akan haka mutane ba ɗaya suke ba zafin garin Makka kuma yana da tsanani sosai akan wannan Ibn Rushd kakan yace Imam Malik yayi sauki ne ga mutum yayi sallah shi kadai cikin rumfuna ya bar matsowa gaba ya cike kafa da take cikin sahun mutane saboda larura da a ce mutum zai yi haka ba wata larura da ya munana amma sallarsa ta cika bisa mashahuriyar maganar Imam Malik Ibn Rushd ya ci gaba da cewa da a ce a cikin rumfunan akwai wasu mutane tare da shi bai zamo shi kadai ba a cikinsu da sallarsa ta yi bisa ijma'in malamai lokacin da adadin mutanen da suke cikin rumfar ya karu karhancin da yake tare da yanayin wannan sallah da ma barin matsowa don suke kafafai a sahu duk wato wannan raguwa yake ko kuma sai ya zo da sauki kamar yadda malam Ibn Rushd ya faɗa a cikin albayanu wa tahqiq mujalladi na ɗaya shafi na 377 zuwa 379 akwai irin wannan fatawar har ila yau a cikin littafin a mujalladi na ɗaya shafi na 264 da kuma shafi na 370 daidai zuwa 371 wannan magana dai a bayyane take Imam Malik ya yi wa wasu fatawa ta rangwamen yin sallah su kadai saboda larura da uzurin zafi ko tsananin zafi ana iya hasashen wannan fatawa ga aiwatar da sallah tare da ba da tazara na biyu an tambayi Imam Malik kan mutumin da aka matse shi a lokacin tahiyya shin zai iya matsawa gaba sai ya ce ba laifi na ga wasu abota ilimi suna yin haka a nan sai Ibn Rushd wato kakan ya ƙara bayani da cewa fita daga cikin sahu abu ne da aka hana amma a nan Imam Malik ya halatta haka ne don larura da a ce mutum zai yi hakan ba wani uzuri da haƙiƙa ya munana sai dai ba zai sake sallarsa ba kamar yadda Ibn Hadith ya faɗa a cikin albayan wa tahsil mujalladi na ɗaya shafi na 245 na uku an tambayi Imam Maliku akan dawakai na musamman da ake kulawa da su wato waɗanda ake kira alkhailul hisn sai masu su suka sauka za su yi sallah amma ba za su iya haɗuwa a wuri guda ba saboda kula da dawakan nasu shin za su iya bin liman a daidai ku limamun ji yana can gaba sai yace ba laifi ibn rushd yace halatta musu su yi sallah a haka a rarrabe suna koyi da limamun su saboda kula da dawakan su wannan abu ne ingantacce kamar yadda yazo a cikin albayan wa tahsil na ibn rushd mujallad na 168 zuwa 169 wannan tsarin sallar yayi daidai da matsalar da muke ciki ta ba da tazara a masallaci saboda matsalar coronavirus na hudu imamu sanad ibn ainal al-maliki wanda ya rasu a shekara ta 541 yace duk bai shiga duk wanda bai shiga wato cikin sahu ba saboda wani ujiri sai yayi sallah shi kadai to ba komai a kansa yace imamu maliki ya faɗi wannan magana ko kuma a wata maganar sa imamu maliki yace to sai ya sake sallah amma ibn habib kuma yace ba sai ya sake ba kuma yadda ya kawo a cikin imamu al-qarafi ya kawo a cikin az-zakira mujalladi na 261 wannan magana ta ibn habib ita ce abin da mazhabin malikiya suka tafi a kansa mazhabin malikiya sun yarda cewa in mutum yayi sallah a bayan sahu shi kadai ba a so haka ba amma sallar ta tayi ka duba wato mudawwala ta ibn tasuhnun mujalladi na 194 zuwa 195 sai ne biyar Sheikh An-Nafrawi yace a wurin mu wato malikiya fannin sallah a cikin jama'a za ta samu ga wanda ya zafi yayi sallar ba a cikin sahu ba abinda zai rasa ko mu shine ladan shiga sahu saboda ya zafi ya ki shiga ba dan wata larura ba Malam An-Nafrawi ya faɗi wannan magana a cikin Al-Fawaqih Dawani Sharh Risala mujalladi na 1 shafi na 527 akwai irin wannan bayanin a cikin sharhin Sheikh Karshi a muktasar da Minhajul Jalil sharhin muktasarul Khalil na Al-Lish kusali na jida Imam Kajani Al-Hanafi yace da mutum zai yi koyi da liman yana can bayan masallaci shi kuma limamin yana cikin haraba wato mihrab sallar sa tayi saboda hukunci abu guda yake komai nisan jefansa kamar yadda Malam Al-Kashani ya faɗa a cikin Bada'ul Sana'i mujalladi na 85 wato a larabta shine wala yuktara bil imami fi aqsal masjid wal imamu fil mihrab jaza لأن المسجد لا تباعد أدرافه جعل في الحكم كمكان واحد مثالي نبقى هل إلى يوم إمام كاجاني يكاو أمسأل المتانين بسكين سلعة سكين سهارة دوبا دين أجري دلرورة دسكي سكي يتي إذا أكي سلعة سكين سهارة انتظرت دعك بري سكان الليمان دما موتاي كمالكه ليو كوف يدى هكا لا تئيه شغال سكاني توبي حالة سبا a irin wannan yanayin abu limami a wannan lokacin saboda ya zamo kamar babbar hanya ce ko kamar kogi yin hakan zai kawo wuraren tsayuwar liman da na mamun su bambanta a cikin fatawata Abu Nafir an tambaye shi cewa limamin da suke sallah a daji menene gurgurdan abin da zai kasance tsakanin su da wanda za a ce ya halaka a yi koyi da shi sai Abu Nafir ya ce idan gurgurdan abin da yake tsakanin su ba za a iya yin wani zaun ba su sallar su tayi Malam Kashani ya faɗa a cikin Bada'ul Sana'i shi ba mujalladi na 2 shafi na 86 waɗannan jawabai suna nuna mana yadda kwamitin masallatai za su duba gurgurdan yadda ya kamata a bar tazarar bisa shawarwarin ingantaccen likitoci misali na 8 Imam Ibn Mazata yana faɗa cewa da mutum zai yi sallah a bayan sahu bai haɗu da sauran sahun ba to abinda aka ciro daga Imamu Abubakar Al-Hanafi shine cewa mutumin bai yi makaruhi ba a wata maganar kuma da Muhammad Ibn Shuja ya kawo a cikin littafin Tashih al-Asr daga Abu Hanifa yana cewa yayi makaruhi kurum kamar yadda Malam Ibn Mazata ya faɗa a cikin Al-Muhid al-Burhani mujalladi na 2 shafi na 127 misali na 9 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa dangane da yadda mace take yin sahu ita kadai a bayan namiji wato a bayan namiji akwai abubuwa da yin hakan yake nunawa yana nuna cewa idan mutum bai samu wanda zai tsaya tare da shi ba a sahun baya sannan ba zai yi ya shiga cikin sahun na gaba ba to sai ya yi sallar ta shi kadai wannan shine cikakken kiyasi domin abubuwan da suke wajibi duk suna iya karaya idan wata bukata ta kada a yi su ta taso yin zau tare da wani yana daga cikin abubuwa na wajibi idan yin hakan bai samu ba saboda wata bukata to sai ya karaya kamar yadda sauran farillan mana sallah suke karaya don wata bukata misali a sallar tsoro dan a kiyaye jama'a wannan hukunci yafi sauran abubuwa zamowa wajibi wato wannan hukunci zai shiga cikin matsaloli da yawa ya ci gaba da cewa a dunkule yin sau ba shine yafi sauran abubuwan zamowa wajibi ba idan har sauran sun karaya saboda uzuri a cikin sallar jama'a to shi ma ya shiga cikin sahun shi yafi tantanta ma da ya karaya yana daga cikin manyan ka'idodi cewa duk abin da ba za a iya yi ba a cikin ayyukan shari'a to wajibinsa ya karaya an kuma bawa duk wanda zai bukaci wannan abin da yayi shi matukar da yayi shi matukar ba sako zai yi da shi ba Malam Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar a cikin littafinsa Al-Fatawa mujalladi na 20 shafi na 559 da kuma Al-Qawa'idun Nuraniya shafi na 76 a wani wurin kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayani akan cewa an sa wa sallar jama'a wannan suna ne idan masu sallah su haɗu a wuri guda da zamani guda su yi sallah idan suka ruguje haɗuwar ta wuri ko ta zamani kamar su yi sallah a gaban liman ko suna can samansa ko su bada tazara sosai ba tare da wani uzuri ba wannan duka an hana bisa ittifaqin malaman musulunci haka nan idan suka rarrabu ba uzuri wasu bi tsarin sosai ba misali a ce wannan yana bayan wannan wannan bayan wannan wannan yana daga cikin abubuwan da suke munkarai dan mutane an umarce su da su yi sahu Malam ya kawo wannan kuma a cikin littafinsa ne mai suna Al-Fatawa Al-Kubra mujalladi na 2 shafi na 325 zuwa 326 akwai sauran wuraren da yayi bayani irin wannan a cikin majmu'u al-fatawa mujalladi na 23 shafi na 244 zuwa 250 da kuma 293 zuwa 400 waɗannan bayanai da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suna tabbatar da cewa idan da akwai uzuri da larura za a iya jingine shi ga sau akan haka muke cewa larurar coronavirus kowa a yau ya santa idan aka yi la'akari da maganganun da malaman da suka gabata za mu fahimci cewa suna nuna mana ka'idar wato wannan da aka sani wato tana da asali wanda take cewa ad-daruratu tubihu al-mahdurat wato larura tana halalta abinda aka haramta tazara batanin sahu yana daga abinda aka hana hadisi sun zo masu yawa akan hanin sannan kuma hadisai sun zo masu yawa kan kwadaitar da samar da sau amma larurar da aka samu kai a ciki ta coronavirus da kuma matsalar barin masallatai a rufe gwara a zo a yi sallar a haka har Allah ya kawo mafita duka wannan bayanan an kawo su ne domin yan uwa na cikin lungunan birane da ƙauyuka su fahimci abubuwa cikin sauƙi akan haka kuma muna da buƙatar mu ƙara tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki da yin addu'o'i musamman a wannan wata mai alfarma na Ramadana akan Allah ya yafe mana ya karɓi ibadunmu ya ɗauke mana wannan annoba yana da kyau kuma mu riƙa karanta addu'ar da samarin da Allah ya bamu labarin su wato ashabul kafi har Allah ya kawo musu mafita wato ita ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada da ƙarshe ina jan hankalin masu sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta 10 na rubutun babban malaminmu Farfesa Ahmad Murtala DUK Hafizahullahu Ta'ala a inda ni mai karantowa ɗaliban Yusuf Ja'far Talha Abu Huzaifa na karanto tare da mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu da ƙasarmu daga wannan annobar ya ije mana ita ya ji kan waɗanda suka rasu daga cikin mu. Allah ya karba mana azumin mu na Ramadana, sauran ayyukan mu na kwarai a cikin sa Allah madaukakin sarki ya karba. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.